Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk san yana ne tare da Sarfilu Hashim Gummel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin. Yau Talata 25 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanun labarai.
To Murtala, fargabar cutar murar coronavirus da ta haifar ta sa manyan kasuwannin hannun jari na ta rikitowa a fadin duniya. A halin da ake ciki kuma ana duba yiwuwar takaita ajiyar sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu ke yi saboda tsoron cutar coronavirus. Sake farkewar fada a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na kasar Kamaru na tilasta mutane gudun hijira da zama cikin kunci.
Dukkanin labarai. Dukkanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gara a kafa dokar kirkiro ƴan sandan jihohi na bai daya a Najeriya a maimakon kungiyoyin tsaro barkatai da ake yi a wasu jihohin kasar.
A bar abin barkatai kowace jiha ta je tana irin nata tsarin, a ce ka dau civilians ka ce su suna aikin police ko suna aikin soja. To ni ina ganin wannan ɗiban karamar hukaciya ne kawai.
Jihohin Taraba da Benue sun soma daukar matakan magance tashe-tashen hankula da ke da alaka da kabilanci da rikicin iyaka.
Mutanen Benue da Taraba mu yan uwa ne, kuma za mu ci gaba da zama yan uwan juna. Kawai ana so ne a ga wannan a san iyakaci.
Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya. To amma kafin mu kai ga waɗannan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Shafar tattalin arziki da mummunar cutar murar coronavirus ta yi ya sa kasuwannin hannun jari ta duniya da farashin mai sun fadi je litinin, yayin da cutar mai saurin yaduwa ta tilastawa kasar China soke zaman majalisa da ta saba yi a duk shekara, tare da kawo wata sabuwar barazana ga lafiya ma a fadin duniya. Kasuwannin hannun jari a Amurka sun fadi da kusan kashi 3 cikin 100 da yammacin jiya a birnin New York, biyo bayan faduwar da aka samu sosai a kasuwannin Turai. Kasuwar danyen mai ta Brent Crude, wadda ita ce ma'aunin darajar mai a duniya, ta yi kasa da kusan kashi 5 cikin 100, inda gangan mai ta koma dala 55.8. Wannan ita ce faduwar ta mafi girma a cikin kusan watanni 5. A halin da ake ciki kuma farashin gwal ya tashi da kusan kashi 2 cikin 100, inda farashin wato ma'aunin gwal na ounce guda ya kai sama da dala wato 1,676, wanda wannan shine hawa mafi girma da aka gani cikin shekaru 7 a daidai lokacin da masu zuba hannun jari ke neman wurin da za su saka kudaden su. Kasancewar kasuwannin hannun jari na cikin wani hali. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Mike Esper ya ce rundunonin sojin Amurka da na Koriya ta Kudu na duba yiwuwar rage rawar dajin da suke yi a yankin ruwan Koriya, yayin da Koriya ta Kudu ke faman shawo kan barkewar cutar coronavirus. Komandan sojojin Amurka a Koriya ta Kudu da manyan janar-janar na sojin Koriya ta Kudu suna duba dakatar da atisayen da suke yi saboda damuwar cutar coronavirus ta haifar. Esper ya faɗa wa manema labarai a jeri kirin a wani taron manema labarai da ya gudanar da takwaran aikinsa na Koriya John Kendu a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Yawan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus ya yi sama zuwa 833 a Koriya ta Kudu, kuma yawan waɗanda suka mutu ya yi sama zuwa 7. Sake shiga fada da aka yi a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na kasar Kamaru ya tilasta wa mutane sama da 70, waɗanda yawancinsu mata ne da ƙananan yara, gujewa gidajensu da neman mafaka. Akwai alamun gajiya da yunwa tare da su, waɗanda tashin hankalin ƴan awaren ya shafa a yankin masu amfani da harshen Ingilishin na arewa maso yammacin ƙasar a ƙaramar hukumar Menchom da ke arewa maso yammacin ƙasar sun ce a cikin makonni 2 da suka gabata sun gujewa tashin hankalin da yake ci gaba da faruwa. Comfort Pini, mai shekaru 23 mai ƴaƴa 2, ta ce ta gujewa yankin Menchom lokacin da wasu mutane sanye da kayan sojoji suka kone gidaje 32 a ƙauyensu. Pini ta ce tashin hankalin ya yi sanadin rayuwar mijinta da 'yarta.
I'm from Fang. We're just living in the village. Some people just come and burn our village.
Tace na fito da kauyen Fang. Muna zaman mu kawai a kauyen. Namu sai wasu mutane suka zo suka kone mana kauyen mu. Shi muka gudu cikin jeji har zuwa cikin kurmi. Mun kwashe makonni biyu cikin dajin kafin mu fito.
To an jima kadan Sarfilu zai sake shigowa da karin labarai. To amma kafin nan gwamnatin jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya bayyana ra'ayin cewa da abarjihohi suna ta kakkafa kungiyoyin tsaro barkatai na kashin kansu kara majalisar dokokin kasar ta zartar da kudirin dokar da za ta bada damar kafa yan sandan jihohi na bai daya a zaman hanyar magance ta'addanci da tashe-tashen hankula da suka zama ruwan dare a Najeriya. Gwamnatin ya bayyana hakan ne a wata tattaunawa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari.
Ni sa'ayi na hakikanin gaskiya ya kamata a ce an yi doka ta kasa gabaki ɗaya yadda jihohi za su iya wato ɗaukar polis na kansu akan wato doron tsarin mulki, domin a bar abin barkatai kowace jiha ta je tana irin nata tsarin, a ce ka ɗau civilian ka ce su suna aikin polis ko suna aikin soja. To ni na ganin wannan ɗiban karamar hukaciya ne kawai, domin mutanen nan ba su shiga cikin tsarin horo wato na tsaro ba. Kuma idan ka warkar da wannan matsalar, ya za ka yi da su? Ƙarshen da kuma su ne za su zama matsala a wajen tsaro. Saboda haka abin da ya kamata a yi shi ne a bar jihohi su yi amfani da doka su ɗau polis ɗin kansu kamar yadda yake faruwa a ƙasashen da suka ci gaba, sannan kuma al'umma a sawo su ciki wato yadda za a gudanar da tsaro. Alal misali ka ga nan Kano mun ɗau masarauta da muhimmanci wajen al'amarin tsaro. Jami'an tsaro muna tabbata cewa akwai yarjejeniya tsakaninsu koyaushe suna tuntuɓar juna. Kuma jihar Kano muna amfani da na'urar zamani domin duk yadda za ka yanzu tsaro, yadda ka san masu ta'addanci sun zama nukiliya, to dole ma sai gudanar da mulkin tsaro sai ya zama nukiliya.
Da akwai masu fargabar idan aka yi 'yan sandan nan na jihohi, ku gwamnoni za ku dinga yin amfani da su ta yadda kuka ga dama?
To yanzu gwamnatin tarayya ba tana da polis ba? Tana yi amfani yadda ta ga dama? Gwamnatin tarayya tana da polis, amma yanzu gwamnatin tarayya tana amfani da polis ta ci zaɓe a duk jihar da take so? Wannan wata ra'ayi ne na rashin ci gaba. Su kansu polis ɗin, ai idan baka sarrafa su yadda ya kamata domin su yi aikin sosai da sosai ba, matsala za su zama maka. Kana gani za ka ga 'yan opposition sun ci zaɓe a jiharka idan ba ka yin abubuwan da ya kamata. Saboda haka ga irin waɗannan kura-kuran akan same su da farko, amma idan ana son abu ya zauna da gindinsa, to a ɗora shi a inda ya kamata a ɗora shi. Kura-kurai ba inda ba a samun kura-kurai. Amerika in ka kula ta ci gaba sosai da sosai, amma yanzu ta riga ta shige waɗannan abubuwa ɗin.
Gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje a zantawarsa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilu Hashim da ƙarin labarai.
Jiya Litinin shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar sayarwa da sojojin India jiragen yaƙi da wasu kayayyakin da kuɗinsu ya kai dala biliyan uku. Wannan sanarwa ta zo ne lokacin da Trump ke jawabi a wani bikin maraba da shi da aka kira Namaste Trump a birnin Ahmedabad, inda mutane sama da 100,000 suka taru domin sauraronsa da Prime Minister India Narendra Modi. Gabanin ziyarar tashi, Trump ya ce sabbin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen biyu ba sa daga cikin ajandarsa ta yin wannan tafiya, amma a jawabinsa ya alƙawarin cewa kasashen biyu za su cimma yarjejeniyar da za ta zanto ɗaya daga cikin manyan yarjejeniyoyin cinikayya da aka taɓa yi. Ya kuma ce yana da kyakkyawan fata shi da Modi za su cimma yarjejeniya mai kyau ga kasashen biyu. An sami Harvey Weinstein da laifukan cin zarafin mata da kuma lalata, wanda ke kawo ƙarshen tashin wannan tsohon babban mai faɗa aji a masana'antar Hollywood, wanda ke zama nasara kuma ga masu yaƙi da cin zarafin mata da ake kira #MeToo. Weinstein, mai shekaru 67, an same shi da laifin yin fyaɗe da kuma cin zarafin mata, sai dai an wanke shi daga wasu tuhuma-tuhuma tsanani. Yanzu haka yana fuskantar har zuwa ɗaurin shekaru 25 a gidan yari. Kusan mata 80 ne suka zargi Weinstein da ci musu zarafi ta hanyar lalata, Wannan zarge-zarge dai sun bayyana ne a dalilin #MeToo, shirin da aka tsara don bayawa mata ƙwarin gwiwa su fito su bayyana duk wani cin zarafi da ake zargin babban mai fada a jin yayi musu.
Sarfilu Hashim Gumel ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zaman wani sabon yunkurin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula tsakanin al'ummar kan iyaka da kabilun jihohin Taraba da Benue. Jihohin biyu sun kafa wani kwamiti na musamman wanda zai soma aikinsa tare da faɗakar da al'ummomin da ke kan iyakar jihohin. Gabanin soma aikin tantance iyakoki da gwamnatin tarayya za ta yi. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya ce ɗaukar matakin na zuwa ne bayan wani rikici da ya auku a tsakanin kabilun Tivi da Jukun. Ga rahoton nashi.
Wannan ma dai kuwa na cikin sabbin matakan da gwamnatocin jihohin Taraba da kuma Benue suka dauka domin kawo ƙarshen rikice-rikicen da ke wakana a tsakanin al'umman Tivi da kuma Jukun musamman ma akan iyaka. Jami'an hukumar kula da kan iyakoki ta Najeriya wato Boundary Commission suke ma jagorantar wannan gangamin fadakarwan.
Yes, all the border communities along the stretch of the boundary. We are hoping to start the exercise soon.
Bari ne mu fahimci cewa za mu soma aikin shata kan iyaka nan ba da jimawa ba, domin ku da zaran an sako kuɗi aikin za mu soma, kuma ai an sa ma kuɗin cikin kasafin kuɗin bana. Kai nan da watan Maris ne ma za a soma. A don haka ne ma aka soma wannan gangamin na fadakarwa a cewar jami'in hukumar shata kan iyakan. Yayin wannan gangami da aka gudanar akan idanuwan mataimakin gwamnan jihar Benue Injiniya Benson Abunu da mata kwaransa na Taraba Haruna Manu, shugabannin al'umman Jukun da kuma Tibi, duk sun saba layar kawo ƙarshen wannan tashi-tashin hankulan da ke faruwa kan iyaka tsakanin al'ummomin biyu. Da farko ma dai ga mataimakin gwamnan jihar Taraba Haruna Manu.
Mutanen Benue da Taraba mu ƴan uwa ne, kuma za mu ci gaba da zama ƴan uwan juna. Kawai ana so ne a ja wannan a san iyakaci, saboda yawan gwamnatin jihar Taraba ta tashi ta ce za ta yi wani abu, duk abin da za a yi ta san cewa ga iyakanta nan. In za a kawo asibiti mun san cewa daga nan abin da ya kama zuwa nan iyakacin namu kenan jihar Taraba, daga nan kuma abin da ya kama zuwa can ya zama ya jihar Benue State. Ba wani abu bane, ba wani abu wanda ya wuce wannan, ba wai kowa na so a raba mutane bane.
Shi ko mataimakin gwamnan jihar Benue Injiniya Benson Abunu ya yi taliki ne ma da cewa
the deputy governor of Taraba state has given you the message that has brought us.
Kame da dan wana, mataimakin gwamnan jihar Taraba ya faɗi, mun ko taro ne a nan domin mu duba wannan batu na sata kan iyakokin al'ummomin mu biyu, kuma za a yi wannan aiki ne a ƙarƙashin hukumar kula da kan iyakoki ta Najeriya. Mun fara shi ne a samu fahimtar juna, ba wai a raba kawunan al'umma ba.
Allow peace to reign.
To wai ko me al'ummomin kan iyakan ke cewa? Mr. Robert Achisayi na ko cikin masu rada tsaki daga bangaren Tibi ya bayyana da masu kaji da wannan taron fadakarwa da aka yi.
Ba wani damuwa a cikin mu sakaninmu da Jukun concerning the boundary demarcation. Ba mu da wani matsala a mu ce mu yi fada ba. Wannan zaman lafiya ne, kuma za a raba wuraren da Benue bun kenan. Ba magana da zai kawo wani damuwa ba.
Shi ma Musa Cakwa daga yankin masarautar Rafin Kada ya ce wannan taron iyaka da aka yi ya yi daidai, don haka ka iya samar da zaman lafiya tsakanin al'ummin Tibi da kuma Jukun.
A gaskiya zaman lafiya muke so, kuma muna ba da goyon baya dari bisa dari a irin abin da gwamnati take so ta kawo mana ta yi, domin na kawo mana zaman lafiya.
Koma da menene? Fata ko shi ne Allah sa kulla ta biya kudin sabulu ko a samu a rage tare hanya da kuma kaiwa juna hari. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka kuma ko da yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Babu lanyi kuɗi in ka diba ko kasashen Turai. Babu ƙasa ɗaya yanzu in ka diba Alman sun bar Deutschmark, in ka diba France sun bar Francais. duka kasashen nan suka yi na'am suka ce tahiyyar tattalin arzikin duniya babu kasa ɗaya ta kawada take iya fuskanta shi sai an yi gungu
sai suka gamu wannan 15 na ECOWAS suka ba wannan kudin nasu sunan ECO kuma suka ce ECO ban yadda alaka da kudi daya yana garkuwa da euro da dola da kudin China da kudin Japan
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsakan mai wuya yau ne muke son mu so mu kawo muku muhawara ta musamman game da sabon kudin nan na ECO wanda ake cewa wasu kasashen Afirka ta yamma suna kokarin su fito da shi domin ya mai kudaden su ne yanzu
to assalamu alaikum sunana madam Hadiza Muhammad nan din karshen sabon garin Maradi to har da kudi eh musa ni dai ina bayan a sake kudi inda a sake kudi amma sake kudi da za a yi tunda sai fa ai horon shi ke buga sai fa kenan ko yanzu kenan wanga da za a sake wa kenan ita za ta buga kenan har yanzu muna nan bisa mulkin mallaka Nigeria ba ita ke buga nerar ta ba to yanzu aka ce su za su buga mu kuma har yanzu dai muna nan rike da su suna nan rike da mu bamu kuce ba kudi a yi su amma ni in ana tambaya ta an dai an tambaye ni a bidi na horon shi ka ta buga kudi
kasashe takwas na farko mallakar Faransa da suka hada da Jamhuriyar Benin da Burkina Faso da Guinea-Bissau da Cote d'Ivoire da Mali da Niger da Senegal da Togo su ne suka fara gabatar da kudin samar da kudin na ECO domin ya mai takardar kudin su ta SEFA wacce ba su kadai ba ana amfani da ita a kasashe 14 na Afirka ta yamma da kuma Afirka ta tsakiya to daga bayani a wani taron da aka yi a Abuja Nigeria a watan Yulin shekarar 2019 da ta gabata yawan kasashen da suke nuna sha'awar rungumar aƙidar yin kuɗi bai daya a kasashen ta Afirka ta yamma suka cira zuwa 15 bayan da wasu kasashe guda 6 da suka hada da Nigeria da Liberia da Ghana su ma suka shigo cikin rukunin waɗanda suke sha'awar amfani da wannan kuɗi na ECO to an dai sha dage ranar da za a soma amfani da wannan takardar kudin ta ECO domin daga shekarar 2000 zuwa yanzu lokacin da aka soma maganar kirkiro da wannan kudin an dage soma amfani da shi har sau uku a shekarun 2005 da 2010 da kuma 2014 yanzu nan ma zaman da ake shine cewa wai za a fara amfani da kudin daga watan Yulin wannan shekarar da muke ciki ta 2020 sai dai shi ma wannan zancen rukunin manyan bankunan kasashen raya kasa na Afirka wato African Development Bank Group sun bayyana shakku kwarai da cewa da kyar za a kai wannan lokaci ba tare da an canja ranar fara amfani da kuɗin ba ba da bayan wannan duka har yanzu akwai korafe-korafe game da yiwuwar shi kansa wannan shiri musamman bayan da shugabannin kasashen Nigeria da Ghana da Gambia da Liberia da Saliyo da Guinea suka fito karara suna nuna rashin amincewarsu da sanarwar da shugaban Cote d'Ivoire wato Alassane Ouattara tare da shugaban Faransa Emmanuel Macron suka bayar na cewa ai kudin SEFA ne kawai za a canja suna zuwa ECO to kai a dai dukkan wannan batun ne wakilin mu ne mai sule mummuni barma ya shirya muhawara tsakanin Abdu Idi da kuma Siraji Isa domin fayyace matsayin kowannen su kan wannan takardar kudin
so Alhaji mushe kan maganar nan ta kudaden ECO takardar kudade ta bai daya ainihi dai an sani kungiyar sai da yawo ce ke kan gaban wannan kuduri amma kuma aka waye gari kungiyar Iyomowa a karkashin shugabancin ta shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya bada sanarwar cewar kungiyar Iyomowa ta kasashen Afirka ta yamma da Faransa za ta zartar da su mu aiki da waɗannan kudade a shekarar 2020 shin ya kake kallon wannan mataki ko kuma wannan sabon al'amari
ai ka san dama alaka horon shi da kasashen mu ba da kasashen mu take da alaka ba da shi magabannin mu take alaka dan tana musu dodon bango tana neman ta kyare su da mutanen su dan su yantsuwa da ita ba zancen ECOWAS ba tana gaba bane a wanga ECO zancen ECOWAS ECOWAS ce ta wakilanci shugaban Niger da shi baban Ghana ta ce su tayi su yi lissafi su ga yaya za a yi kasashen nan na ECOWAS su yi kuɗi ɗaya da shugaban Niger da shugaban Ghana suka ta yi suka yi 29 da watan June na 2019 kasar ECOWAS ta ce yanzu an amince sunan kuɗin ECO kuma eko din yana bai da alaka da kuɗi daya flexible ne kenan cikin fane ne na dollar wanga euro kuɗin China bai da alaka da euro kadai yana da alaka da duka kuɗoɗi kamar fane ne ile flexible lokacin da aka yi zance in kana tune sai shilgaban dai shi wanga watara din ya huto yace a'a kawai sai fa suna ne yace za a sauya mushi kuma ile fa flexible in kana tune sai shilgaban kasar Niger ya huto yana nata abin da ECOWAS ta ce eco sunan shi kuma tunda eco sunan shi kuma ile flexible yana da alaka da wannan kudaden manyan kudadi yanzu in ka dauka kamar yanzu mu kasan mu ai mu duka hawan kaho ne a fannin tattalin arziki mai alaka da wasu kasashe inda Nigeria ba ta ci tunda mahiyawa tattalin arzikin mu da Nigeria ne na daya kenan na biyu yanzu dish ai ba horon shi bace da fariyan shi ne ce kenan inda ma da alaka da aima a kudin shi to dama shi yadda na hodi maka da za mu fara zancen tsaren sai san Sahel horon shi tana amfani tana so ta yi amfani da shugaban Niger ta raba kan an je san Sahel to ta yi amfani da shi watara dan ta lalata abubuwan ka san matsalar horon shi kullum ma koko horon shi ta hudda Nigeria kan Nigeria ta shiga
wannan ana iya daukar sa akan matsayin wani takun
so yanzu ai ba reporter wanda yayi ai ya huto yace a zancen da watara yace ba shi bane aka tsaida kuma wannan kudin na ECOWAS ne kuma kaga gane ma yanzu ta huddo sanarwa ta ce eh tana yi da eco kamar yadda aka tsaida shi
a ECOWAS
inda da gaskiya dan ka jiba haka ga yaudara ai shilgaban Niger ne ya kamata ko shilgaban Ghana ya huto yayi zancan kadibu ho mana hutun shi lokacin da makuran yake kasar Cote d'Ivoire shi wata radin ya dauki jirgin shi ya tahi can reunion din ta ECOWAS
wanda aka yi Abuja
kuma ya komo da gudu yace mishi eh nayi abin da kace shikenan suka yi wannan ai kudin na kasashen takwas ne yace ko to me ya kai wanga ciki makuran dan ni sai da makuran
ba Faransa ta yi wa waɗannan kasashe mulkin mallaka ba
manta da wannan kasa yanzu ba zancen kasan mulkin mallaka yanzu ɗan kasa sun gane wannan abin da ake cewa pact colonial shine horon shi ta gane ita ko horon shi ta sani in babu kasashen mu ba ta zama wani abu yanzu wajen sacciyar fisansu ne kare ragewa take
ita ce ta bakwai a duniya
yanzu ta bakwai ce kare ragewa take to yanzu in muka bijire ta ya za ta yi kadiba ho tarihi da bai ta da kasa bai ta da iraniyo mu amma sai aka washi gari ita ne ke kamfani na daya a fannin iraniyo ka sani nani jarni na gabo ya za a yi ta bar mu duk yana cikin wannan abun wannan hoshi ne akai
yawa
shi watara hoshi ne ya huto yayi yamma ECOWAS kuma wannan zancen tunda yanzu sun maida mai martani kuma Ghana ta huto ta yi magana kuma Nigeria ma ta ce ta amince da wannan to wanga za su maida shi hura mutane su yi abinda za a yi kasashen mu su yi aiki da eco din wannan kuma duk kasashen ECOWAS tunda kudin na kasashen ECOWAS ne shi watara ya janyo makuran ya danne mishi kai ne yayi babatin shi wannan babatin
Siraji ya wace irin fasara ko kuma kai ya kashi a lokacin da aka bada wannan sanarwa ta kudaden eco a karkashin inuwar kungiyar IMOA a maimakon ECOWAS da ake ganin ainihi tun fil azal ita ce ke da wannan kuduri
yawa wannan kudi masu na France fa masu lambar turayen mallaka lokaci ya kai da ya kamata in kasashen Afrika su ba kudaden su sunan da suka dama su ba su ga yadda suka ga dama su aza wannan kuɗi da duk irin tsarin da zasu azawa na kuɗin su zamanto suna da lamba kasashen mu na gida shine kaga aka ce wannan lamba ta mulkin mallaka da ake ce ma France fa a janye ta kwata kwata a bar kasashen Afrika su hudu kudi masu lambar sunayen su
a yadda aka yi abin ba an gulu da kan zabo ne ba a ce sefa kawai ta shura ta koma eco kai tsaye
a wannan lokaci ai ka gani ɗan hararon hulawun da suke cikin wannan kasashe suka yi ta rudani suna ta critique suna ta zage zage suna ta komi da komi wannan shugabanni na wannan kasashe suka ce ya kamata wannan lissafi na kuɗi a dauke shi da hannu biyu a sake mishi tsari shi yasa ka gani wannan magabata koko wannan shugabanni suka taro abun kamar da a hankali ne yake ta ya ba zama ɗaya bane ba za a tashi gabaki daya a ce fucil an sake komi
kamar matakin wani salo ne na tsarin tattalin arziki da su shugabannin nan ke ganin dole sai an bi ta kansa sannan a
cikin gurin da aka gaba duka kokowa ai da manta tattalin arzikin kasashen ne na shi saurari Alhaji Idi Abdu yayi magana ba ni a zaman a matsayina na da ginki da dan sani kadan na wannan sani na
tattalin
arziki mu a lissafin da muke da gaskiya an samu ci gaba sosai an samu ci gaba kwarai tunda kudaden an aka yi su wai kudi ne sunan kudi wannan mutuka in babu tattalin arziki a cikin kasashen dan an sake ma kudi sunan ko ai kaza aikin banza ne babu wani abin da zai kawo sauyi mutuka a cikin kasashen in ba a yi hamzari ba na kasashen su zumanto suna kasashe ne masu karfi masu karfin tattalin arziki
to mai da lato a gaishe ku malamai to idan Allah ya sa mun ga rana wacce za mu dawo da wannan shiri inda za mu je ainihin rawar da Faransa take taka a cikin wannan maganar kudin eco din nan da kuma irin tasirin da ake jin canja kudin nan zuwa eco zai yi akan talakawa ya ayyukan nas yanzu kan bari mu gode wa su bakin namu wato Audu Idi da Saraji Isa tare da shi wakilin namu Sulaiman Muni Barma da ke can Yamai da madadin su duka Ali Mustafa Sakwatani a Washington mun ba ku lafiya
to gaida Aliyu Mustafa Sokoto da shirin suna tsaka mai wuya da wannan kuma muka zo shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaice shafar tattalin arziki da mummunan cutar mura coronavirus ta yi ya saka sannan hannun jari ta duniya ta farashi mai san fada a jeri tinin yayin da cutar mai saurin yaduwa ta tilastawa kasar China soki zaman majalisar da ta saba yi a duk shekara tare da kawo wata sabuwar barazana ga lafiya ma a fadin duniya kasuwannin hannun jari a Amurka sun fadi da kusan kashi 3 cikin 100 da yammacin jiya a birnin New York biyo bayan faduwar da aka samu sosai a kasuwannin Turai Sakataren Ma'aikatar Tsaron Amurka Mark Esper ya ce rundunonin sojan Amurka da na Koriya ta Kudu na duba yiwuwar rage rawar dajin da suke yi a yankin ruwan Koriya yayin da Koriya ta Kudun ke fama da shawo kan barkewar cutar mura coronavirus. Kwamandan sojan Amurka a Koriya ta Kudu da manyan janar-janar na sojan Koriya ta Kudu suna duba yiwuwar dakatar da atisayen da suke yi saboda damuwar da cutar coronavirus ta haifar a cewar Mark Esper. Sake shiga fada da aka yi a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na kasar Kamaru ya tilasta mutane sama da 70 waɗanda yawancin su mata ne da ƙananan yara gujewa gidajensu da neman mafaka akwai alamun gajiya da yunwa a tare da su waɗanda tashin hankalin ƴan awaren ya shafa a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na arewa maso yammacin kasar a ƙaramar hukumar Mechum da ke arewa maso yammacin kasar sun ce a cikin makonni biyu da suka gabata sun gujewa tashin hankalin da yake ci gaba da faruwa Jiya Litinin shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce Amurka za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar sayarwa da sojin India jiragen yaƙi da wasu kayayyakin da kuɗin su ya kai dala biliyan 3.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin da can an jima da hantsi karfe 8 wato agogon Najeriya da Niger wato karfe 7 kenan agogon Ghana inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya tsaya ne gabatar da shirin. Sai Cuba Hero Dodone da ya hada shirin ya kuma bada umarni da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jean Cook. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.